بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوم ذا مجلسين قوم شاترا تكن مجالس أمنا تفسير القرآني دميكي تكن وطر رمضان أولنا مسلاتينا الفرقان a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 19 ga watan Ramadan, hijira ta 1447, wadda ta yi daidai da 8 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya. Za mu tashi a aya 77. Fasbir inna wa'adallahi haqq. Amma kafin nan ga tambayoyi da aka turo, wannan ya addu'a yace Allah ya saka mu malan da alkhairi, ya ji kan iyayen da suka rasu, ya sa a gama da duniya lafiya. Amin. Yace malan, ina da tambaya dangane da yanayin aikin mu. Wani lokaci muna samun cases na zina, inda waɗanda abin ya shafa sukan amsa cewa sun aikata, wani lokacin har da ciki ko maganar neman aure. A irin wannan yanayi, iyaye ko dangi sukan shigo su nemi a sasanta a tsakaninsu ba tare da an kai batun gaban alkali ba. Tambayata ita ce, shin ya halatta a shari'ance a yi irin wannan sulhu ba tare da an kai su gaban alkali ba, duk da cewa laifin yana da alaka da haƙƙin Allah na haddi? To, ni ban gane wani irin aiki ne nasu ba.
Lawyer ce.
Na'am, a matsayi na a matsayin ku na lawyer, wannan ba zai dauke miki aikin hisba ba. Amma aikin hizbar da zaki shine aikin hizbar da lawyer zai yi, sorry, ina cewa mace, aikin hizbar da lawyer zai yi a nan shine wa'azi, shine yin wa'azi a tsoratar da su Allah akan abin da suka yi. Amma abin da ya shafi hukunci, to wannan kuma zai koma ya zuwa ga akai maganar batun alkali. Shi batun wato, in sun zo suna fatawa a kan abu daban yake da yin itirafi a gaban alkali, domin itirafi a gaban alkali shine su je su shaida kan cewa sun yadda sun yi wannan laifin, suna neman azartar da haddi a kansu, kamar yadda aka samu na Ma'is da Al-Ghamidiya. Amma wannan dan sun zo sun yi wani abu wanda yake ba a gaban alkali ba, kuma ba da niyyar wato ikirari akan laifi ba, amma da niyyar warware wata rigima ko wani abu da zai taso tsakanin su waɗanda suka aikata laifin, to wannan ba abu ne wanda yake dole sai an kai gaban alkali ba. Don haka baya lizimtar lawyer a ce sai ya kai magana gaban alkali, tare da cewar yana da wajibin yayi wa'azi, yayi inkarin munkari akan abin da suka yi, musamman in ya zamanto cewa daga alamun akwai alamun kan cewa babu nadama a cikin abin da suka yi, suna tunanin yaya kawai za su shawo kan mushkilan ne, ba sa duban irin girman abin da suka aikata tsakaninsu da Allah, da jin cewa suna nadama, to a nan wajen sai ya isar da wajibin al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, wallahu a'lam. To, sannan wannan yace, limamin unguwarmu ne ya je ya yi rantsuwa da alkur'ani a kan ƙarya, kuma ba shi da aiki sai gulmace-gulmace, kowa ya san shi, ga kuma yi da mutane. Shi ne na je na shiga na fita a kwamitin masallaci, aka hana shi ba da sallah. Da ya gano ni ne na shiga na fita, shi ne yake gaba da ni, baya kula ni. Malam, na yi laifi, kuma an ce ba a gafartawa wanda suke gaba da azumi. malam yanzu shine a aiki a ciki a shine a ciki ko ni ne eh a wannan abin da kai wannan abin da kai kai daidai domin wanda ya zamanto cewar ya shahara da wannan abu ko kuma kai ka san abin da yake yi na aikin fasikanci musamman wannan fasikanci ne na gaba fasikanci na gaba wanda yake baya buya wanda wannan fasikanci yana daga cikin abin da yake wato a sanya rashin kima da rashin daraja da rashin martaba ga limanci da ita kanta sallah saboda haka a nan wajen a kawar da wannan daga limanci wannan ya ayyana domin fasiki wanda yake sananne ne ya bayyana fasikanci bai cancanci yayi limanci ba ya zamanto liman ratibi ba wai sallar tasa bata inganta ba amma wannan matsayi na cewa ya zamanto liman ratibi matsayi ne wanda shari'a ta girmama shi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin da ake bukata ake nema a cikin liman don haka wanda ya sifantu da sifa wanda take tabbatar da shi daga sifar adala sifar adalci irin wannan rantsuwa da alqur'ani akan ƙarya wannan hakika abinda kai kai daidai amma kan cewar ba a gafartawa waɗanda suke gaba da azumi to ai shine yake gaba da kai ba kai ne kake gaba da shi ba saboda haka shine laifin yake a kansa kuma domin abinda kai ka aikata ba kai bane akan cewar kai masa bita da kulle duk da kace ka shiga ka fita wato ka dauki matakai dai waɗanda suka dace domin a cire shi daga wannan saboda haka abinda kai sa'ayi ne da kai na islahi ne sa'ayi ne kai na islahi Allah ya bada lada sannan wannan yace shi kuma ina da tambaya game da ni ne zan shiga itikafi amma ina limanci ko bada gudumawa a wani masallaci da ba a shi zan yi itikafi ba shin malam na iya zuwa in bada sallah a wancan masallacin ko kwana biyu a cikin kwana goma ina badawa ba tare da na tsaya in dawo ba tare da na tsaya ba sannan in dawo ko kuwa in dai ka fita domin ka je kai ba ka baya wa mutane sallah itikafin ka ya kare baka da wannan damar to me in dai har ibadar itikafi kake so ka hakura da limancin mana kar ya zamanto limancin da kake yi kana yin sa ne domin wata sha'awa taka da baka so a ce yau baka nan ba kai ne liman ba in dai zaka yi itikafi ka yi niyyar tsare kanka a cikin masallaci ka tsare kanka iya waɗannan kwanaki da zaka yi na goman ƙarshe din amma in ka fita domin wannan fita ba fita ce wadda take ta jaza maka fita a cikin itikafi ba me itikafi baya fita sai fita ta dole shine kamar zai je bayan gida ko zai je ya samu abin da zai ci a wajen masallaci to shine ake masa rukhsa akan wannan amma mutum ya fita domin biyan wata bukata ko domin ziyarar mara lafiya duk da aiki ne na alkhairi ko domin tafiya ko domin raka jana'iza ko domin tafiya wani waje ya nemi ilimi ko kamar wanda mai wannan tambayar ya je ya bayar da sallah duk wannan abu ne wanda yake fita ne daga cikin itikafi kuma idan mutum yayi wannan itikafin nasa ya rushe dole sai ya sake yi kuma a bisa ka'idar malikiya abin da ya kubce masa sai ya rama su wallahu ta'ala a'lam to sannan yace da akwai dan uwan mu kuma uba da kungiyar izala ya faɗi sunansa yana buƙatar addu'a na Alhaji Ibrahim Bubajada yana buƙatar addu'a domin ya kasance a kwance ba lafiya na amkware da gaske muna da labarin rashin lafiyar Alhaji Ibrahim Bubajada Allah ka bashi lafiya Allah ka tayar da kafadunsa Allah abinda ya same shi ka sanya shi ya zamanto kafara a gare shi wane ne mai tambayar cewa yana so yana so ya yi itikafi amma matarsa ta hana shi saboda haka yana daga cikin sharadin itikafi sai ya sami yardan matarsa ko ka baya daga cikin sharadin itikafi to ni sai ka kasa gane wane ne mijin wane ne matar domin na'am abin da yasa nace haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan matar ɗaya daga cikinku ta nemi izinin mijinta ya bata dama ta je masallaci to kada ya hana ta kaga ita mata ita aka ce ta nemi izinin miji in za ta je masallaci saboda haka idan haka nan matan annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga itikafi Aisha sai ta nemi izini ita ma ta shiga sai Hafsa tace mata ita ma ta neman mata izini wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ya ba ta izini sauran da suka ga haka sai su ma suka shiga to kaga sun nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam mace ita ce za ta nemi izini ba namiji ba mace ita za ta nemi izini ba namiji ba Allahumma illa idan ya zamanto cewar tana ganin akwai garabi ga rayuwarta ga amincin zaman ta in bayan to a wannan lokaci tana da haƙƙi ta ce ita fa sai dai ya dauki wani mataki ko dai ya kai ta inda za ta samu aminci ko ya wani shiri wanda zai zamanto ta samu aminci ko kuma ya haƙura da itikafi saboda ba ta kariya wannan wajibi ne shi ko itikafi sunna ne ba a tozarta wajibi domin a rayar da sun domin a yi sunna saboda haka idan ba zai iya shirya mata abinda zai soke wannan wajibin nasa ba to a nan wajen ba zai shiga itikafi ba ba dan bata bashi izini ba bata da haƙƙin ta bashi izini ba wai dan bata bashi izini ba sai dan wajibin da yake a kansa na killace ta da bata aminci da tsari da bata kariya ba zai yiwu ba yayin da ya shiga itikafi wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون
نعم الله جل وعلا يأتي فاصبر تدنهك كي حقري inna wa'dallahi haqq haqiqa lalle alkawarin Allah gaskiya ne fa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum to ko dai idan ma muka nuna maka sashen abinda muka yi musu alkawari na narko akan zai same su aw natawaffayannaka ko kuma muka dauki ranka fa ilaina yurja'un to gare mu dai za su dawo wannan sake nana ta umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan yayi hakuri saboda surar ta sauka ne akan arangama ta hujja da waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah waɗanda ake gaya musu ayoyin Allah suke kangarewa to a cikin a farko Allah madaukakin sarki yace inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad sannan kuma yace walaqad atay wato mu lallai haqiqa wato tabbas zamu taimaki manzannunmu da kuma waɗanda suka yi imani a rayuwar duniya da kuma ranar da mala'iku masu yin shaida suka mike suka tsaya a gaban Allah. Wannan alƙawari ne na nasara Allah ga manzanni wanda sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine cika makin su. Saboda haka alƙawari ne daga Allah cewa zai taimake shi. To sai aka ce masa fasbi kuma aka kawo misalin Annabi Musa. Aka ce walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Isra'ila al-kitab. Wani na daga jinsin taimakon da Allah ya yi ma manzanni shine ya buga misali da abinda Allah madaukakin sarki ya yi ma Annabi Musa, ya bashi littafi na shari'a kuma ya ba ma bani Isra'il ilimin littafi. A wannan alƙawari na nasara da Allah ya yi cewa zai bashi nasara, sai Allah ya ce fasbir, kai haƙuri. Inna wa'adallahi haqq, fasbir inna wa'adallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil'ashi wal ibkar. Aka ce masa yayi haƙuri, alƙawarin Allah gaskiya ne, wato nasara za ta zo. Wannan kuma da yake an ambaci aqibar waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah, alladhina yujadiluna fi ayati Allah, alladhina yujadiluna fi ayati Allah bighayri anna yusrafun alladhina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fa sawfa ya'lamun idil aghlalu fi a'naqihim. An fadi makomar su na wato halakar da za ta same su. To wannan nuni ne akan cewa Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin, yayi musu narkon cewa zai halakar da su. To ka gaskata wannan al'amari, kai haƙuri akan ka saurari hukuncin Allah. To shine wannan kun ga daban yake da wancan umarnin da aka ce na haƙuri, aka sake maimaita wato kai haƙuri akan ka saurari da wato saukar hukuncin Allah wanda yake la muhala sai zo, tabbas zai zo. To ko dai mu nuna maka a rayuwarka ka gani, to fa zaka, to wannan haka yake, ka gani Allah ya nuna maka. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna masa ranar yakin Badar, inda aka karkashe su, aka kakkama su a matsayin ribatattun yaki, da ranar Fathu Makka, yanda aka zo aka totto aka tozarta su, a suka zo gabansa suna tubabbu suna kaskantattu, da ranar yakin Hunain, yadda Allah madaukakin sarki ya juya bayan da su ne suke da dauka, su ne suka yi suka yi kamar za su yi rinjaye akan musulmi, Allah ya juya abin, Allah ya sanya nasara, aka karkashe su. To Allah ya nuna masa wannan shine fa imma nuriyannaka ba'd alladhina na'iduhum, jawabin shine ai fa zaka. To al'amarin kamar haka ne zai kasance, wato zaka gani din, aw natawaffayannaka, ko kuma mu dauki ranka, wato kafin abinda Allah ya musu alkawari ya zo ka gani da idanka. To in ma haka ne ya faru, fa ilaina yurja'un, ai gare mu za su da ba kurcewa za su da. Saboda haka alkawarin Allah gaskiya ne, ko Allah ya nuna ma wato bayinsa, ya nuna ma annabawa da mabiyansu a rayuwarsu su ga nasarar ta sauka, halakar makiya Allah ta gudana, ta tabbata, sun gani sun yi farin ciki da wannan, ko kuma Allah madaukakin sarki bai hukunta haka ba, to ƙarshen al'amarin tunda dai makoma zuwa ga Allah take, hukuncin Allah ya tabbata. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa imma nuriyannaka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Idan ma muka wato nuna maka abinda sashen abinda muka alkawarta musu, ko kuma muka dauki ranka, fa ilaina marji'uhum, fa ai makoman su zuwa gare mu ne, inji Allah. Thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun, sannan mai shaida Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa. Wato ba ruwanka da natijar ka kyale Allah ya hukuncin sa. Wato za a so a ga irin karshen waɗanda wato suka yi barna, Allah madaukakin sarki ya kama su tun a nan duniya. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna akan makiya addinin Allah a tarihin musulunci, da kuma ko a yanzu ma muna gani yanzu kamar irin yadda tunda dai ƙarshen wajen Allah za a koma, ai iyakar ƙarshen hukunci kenan, ba za ka guji daga mutuwa ba. Kaga mutum yayi duk ɓarnar da zai yi, sannan yazo ya zamanto to zartacce wulakantacce saboda abinda Allah ya zai sanya masa kafin mutuwarsa da kuma yadda mutuwar za ta zo tunda mutuwa ita ce karshen kaskanci ga dan Adam an dauke shi babu shi ku duba wannan wanda yayi mummunan ta'asar cikin shugabannin generalin Isra'ila da kuma ya zamanto prime minister so Ariel Sharon wanda shi ya jagoranci zubar da jini da kisan kare dangi da aka yi ma yan gudun hijira na Palestine a Sabra da Shatila a cikin Beirut a 1982 ba 1982 wanda aka kashe mutum sun kai wajen 3,500 shi ya jagoranci wannan da taimakon yan masihiya da taimakon kirista makiya a addinin Allah tunda akwai kirista masu son zaman lafiya wanda ba su yadda da wannan ba amma falangers haka suka yi kamar yanzu ne yanda waɗansu kiristocin ƙasar nan suke hada gwiwa da Isra'ila don a yaki musulmin ƙasar nan don a kasa suna dukkan wani musulmi so a wajen su dan ta'adda ne dukkan wani musulmi dan ta'adda ne da irin abubuwa na sakin baki da suke yi jagororin waɗansu daga cikinsu jagororin addininsu suna irin waɗannan maganganu saboda haka al'adunsu dama ya riga ya gabata to haka suka yi da Ariel Sharon suka yi wannan mummunan kisa Ariel Sharon daga ƙarshe kun ga abin da ya zamanto ya samu bugun zuciya ya samu stroke sai da ya shekara kusan sai da ya shekara 8 yana kwance kamar kabeji ba haka ake ce maka kamar vegetable kamar kabeji babu rai amma dai yana kan injina har ya mutu a shekara ta 2014 kafin ya mutu amma manta waye Ariel Sharon ba wanda ma yake maganarsa to sannan kuma fa wajen Allah zai koma fa ilaina marji'uhum gare mu ne makomarsu take saboda haka idan ma wani ya zo ya yi shegantakar tasa Allah bai nuna ma bayinsa ƙarshensa ba ko kuma bayin Allah suka rasu kafin shi to ai makomarsu zuwa ga Allah ne kamar yadda waɗansu daga cikin kafirai kun ga basu ɗanɗana abinda suka ɗanɗana ba sai bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a yaƙin yamama lokacin da aka yi lokacin halifancin sayyidina abubakar wanda Allah ya yi ishara gare shi a cikin suratul fath Allah ya yi ishara ga kullil mukhallafina min al-a'radi fatud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun wannan yan yaƙin waɗanda ishara ne ga yaƙin yamama da za a yi waɗanda suka yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu su wanda sai a lokacin yaƙin yamama aka kashe su kamar shi musailima al-kazzab da awar annabci da saja wadda take ita ma take da wacce ita ma annabiya ce har ya aure ta wato annabi ya aure annabiya a cewar su duk haka Allah ya kawo ƙarshen su a lokacin yaƙin yamama amma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai nuna masa ba amma duk ɗaya ne a wajen Allah domin gaba ɗayan su wajen Allah za su koma saboda haka wannan rarrashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan yayi hakuri alƙawarin Allah gaskiya ne haka nan ma musulmi wajibi ne mu hakuri mu san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne irin abubuwan da yake addabar al'umar musulmi da irin abubuwan da kafirai suke yi na gana ma musulmi azaba da zalunci da suke a bayan ƙasa alƙawarin Allah gaskiya ne in ma dai Allah ya nuna mana tun a nan duniya ƙarshen su ko kuma Allah ya ɗauki ranmu daga baya azabar Allah ta sauka a gare su ko ma su gama a nan duniya amma za su je su haɗu da Allah mu dai fatan mu yayin da in har Allah zai nuna mana halakar azzalimai to kar Allah ya sanya mu a cikin azzalimai ita ce addu'ar da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qaumi adh-dhalimin ya ubangijina in ma dai ka nuna min abinda aka kai musu alƙawarin narko na azaba a kansu to ya ubangijina kar ka sani a cikin azzalimai wato ya zamanto azabar ta sauka a kansu mu kuma Allah ya amintar da mu to sannan Allah ta'ala yake walaqad arsalna rusulan min qabli haqiqa mun aiko da manzanni gabaninka minhum man qasasna alayk daga cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su wa minhum man lam naqsus alayk kuma daga cikin su akwai waɗanda bamu ba su labarin ka ba bamu ba su labari bamu ba ka labarin su ba wama kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah baya kasancewa ga wani manzo yazo da wata aya sai ba sai da izinin Allah wato sai da hukuncin Allah na abinda Allah ya kaddaro cewa wato abin ayar zata tabbata a lokacin fa idza jaa amrulllah to idan al'amarin Allah yazo shine wannan izini na Allah wannan hukunci na Allah na ayar da manzo yazo da ita qudiya bil haqq sai ai hukunci da gaskiya wa khasira hunalikal mubtilun to a lokacin nan kuma a wannan yayi da hukuncin Allah yazo da ayar Allah tazo a hannun manzo al mubtilun mabarnata sai su tabi su yi asara suwaye mabarnata wato masu jayayya domin su masu jayayya da gaskiya suna kawo ƙarya domin suna ganin ƙarya za ta iya ruguza gaskiya wato wannan shi ma rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da zuciyarsa akan cewa akan abin da yake akai gaskiya ne daga Allah kuma wannan sunnar Allah ce tare da manzanni da kan cewa kuma shi ba shi ne manzo na farko ba bal Allah ya aiko manzanni da yawa wannan sunnar Allah ce kuma sanin cewa Allah ya aiko manzanni wannan sani ne mutawatiri a cikin tarihin bani Adam cewa Allah ya aiko manzanni abu ne wanda yake yana cikin ilimin tarihin dan Adam gabaki ɗaya sani ne mutawatiri babu wanda zai inkarin wannan sai wanda yake mukabara sai masu girman kai kamar waɗanda suke kiran kansu na ambata muku wato waɗanda suke kiran kansu the higher critics wato masu wai zurfin tunani wajen suka akan abinda ake da shi na ilimin tarihi na dan Adam su ne har suke inkarin ma kan cewa ai ba a taba ma wani wai annabi Musa ba tatsuniya wato kamar yanda ake gizo da koki ka san Bahaushe yana ta bayanin gizo da sauransu akwai wanda ya taba ganin gizo amma ka ga labaran gizo nan tuni da yawa har an san yaya gizo yake an san irin ɗabi'arsa to wai wato kamar yanda kuma za a samu wani karakta a cikin film a kirkiro shi a yi shi to wai haka annabi Musa yake shine har wani wanda yake kirista ne ya yi musu raddi ya ce annabi Musa ya fi ƙarfin wato tunanin ɗan Adam ya suranta ɗabi'a irin ta annabi Musa ballantana har ya ce zai yi ta zamanto karakta wanda yake ita ce aka fitar da ita aka sanna ta ya fi ƙarfin haka to sanin annabawa da zuwansu abu ne mutawatiri ba wanda zai inkarin wannan sai wanda zai inkarin abin da yake wato kamar inkarin hudowar rana bayan rana ta hudo saboda haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan hakika yace wallahi tabbas mun aiko da manzanni gabaninka to manzannin Allah suna da yawa ba wanda ya san adadin su sai Allah tunda gashi ya ce minhum man qasasna alayk daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su sune wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su a cikin alqur'ani wanda ya ba da labarin su a cikin alqur'ani ya ambace su da suna sune guda 25 din nan guda 18 a cikin suratul an'am وهبنا له اسحاق ويعقوب ومن ذريته ونوحا هدينا من قبل كاجا نفرقو كينان النبي نوح ومن ذريته ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان واكسيدا تكون وهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل كونغا اوكو كينان ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين شابك يكيننكو سيكما شيئا النبي إبراهيم نشا شفاس هذا الله أنبتش سوسو شا شفاس توسن نوكما سورا إرو وطن دي أنبتا أتكين سورة الأنبياء wa Isma'ila wa Idris wa Dalkifl akwai Idris da Dalkifl sannan kuma a can cikin suratu Sad wadhkur واذكر اسماعيل واليسع وذو الكفل اكوي اليسع تو sannan waɗanda kuma ake shakka akan cewa ake babu tabbas akan annabcin su shine kamar Zulqarnain da Luqman amma Zulqarnain kullu ya Zulqarnain imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna kaga ai wannan kamar Allah ya zan yayi zance da shi wanda yake shine alamar annabci amma ba lalle ya zamanto dan Allah yayi ishara ga yin zance da wani ya zamanto annabi ba kamar hawariyawar annabi Isa hawariyawan annabi Isa ba annabawa bane kuma gashi Allah ya ce wai qauhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli yayin da muke wahayi ga hawariyawa wannan bai mai da su annabawa ba haka Luqman wadansu sun ce annabi ne wadansu sun ce ba annabi ba to akwai kuma daga cikin annabawa wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su kamar yace akwai wani annabi wanda wato a tururuwa ta cije shi sai ya kona gidan tururuwar baki daya to wannan kaga wani annabi ne wanda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi amma ba a ambace shi cikin annabawan alqur'ani ba saboda haka waɗanda Allah ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari akwai waɗanda labarin a alqur'ani yake waɗansu kuma ba a alqur'ani ba amma kuma akwai kuma waɗansu wanda ma Allah bai gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda annabawa suna nan tuli tunda har Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikin ta saboda haka waɗansu ba za mu taba ma sanin a cikin tarihi cewa annabawa bane amma shi Allah ya san annabawa ne saboda haka wannan tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shi ba shi gege bane ba sabon abu bane a cikin sha'anin annabci amma kuma daga shi Allah ya rufa annabci shi yasa babu wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da'awar annabci face Allah ya kare shi ba wani wanda yayi da'awar annabci face Allah ya tona masa asiri ya tozarta shi ba wani wanda ya samu wannan sifar ta annabci bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka cewar Allah ya sanya shi shine khatamun nabiyyin ai haka yake shar'an wa qadaran Allah ya shar'anta haka kuma Allah ya kaddara haka dan haka akwai wani addini da yazo wanda za a ce wannan shine addini bayan addinin musulunci saboda haka ƴan qadiyaniya da suke cewa su ma nasu addinin ahmadiyya da ƴan bahaiya da suke da'awar wanda yake jagorancin su annabi ne duk waɗannan mutane ne wato mutane ne waɗanda makiya addinin musulunci su suke ɗaure musu gindi suna nema su nuna kan cewar su ma wato suna da wani rabo a cikin musulunci duk da ba su ce su ba musulmi suna da awar su musulmi ne amma kuma sun ce wato kamar wanda ya zo musu annabi ne da ya zo da tajdidi da ya zo a matsayin wato masihu wato annabin ƙarshe da zai zo a ƙarshen zamani kamar yadda Allah ya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace Allah ya alƙawarin annabi Isa zai zo zai dawo kafin duniya ta tashi to su suke da'awar annaba waɗanda jagororin nasu suke musu da'awar annabci to Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su ya tona musu asiri shi yasa ba wanda ma yake shakka akan cewa akan kafircin su daga cikin musulmi to sannan Allah ta abu na biyu da Allah ya faɗa a wannan ayar shine babu wani annabi da zai zo da aya sai da izinin Allah wato sai da hukuncin Allah in Allah ya hukunta ba gaba gadi ba gaban kansa yake yi ba kamar yanda annabi Isa yake anni akhluqu lakum min at-tiri ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wato sai da izinin Allah bi ma'ana sai da in Allah ya kaddaro wannan abin zai faru to sanan sai wato ba da kacin kansa bane yake saboda haka annabi ba shi da ikon yazo da aya sai da yardar Allah da izinin sa da tsarin sa dan wannan wato annabawa su suka fi kowa sanin Allah kuma su suka fi kowa ba ma Allah girman sa to sanan sai Allah ta'ala wato a cikin wannan yake nuna wato hikimar yake nuna wato sha'anin ayar Allah idan ta zo ita ayar Allah idan ta zo to za a yi hukunci da gaskiya idan har Allah ya kawo ayarsa to lokacin nan hukuncin Allah zai tabbata ba za a sake sima mutane ba za a sake saurara musu ba domin abinda suke nema abinda ake nema daga gare su na su gane gaskiya su amfani da tunanin su da ayar da Allah ya sanya sun ki yadda sun ki aiki da shi suka nemi wata aya ta zo in har Allah ya aiko da wannan aya to qudiya bil haqq Allah zai hukunci da gaskiya shine tsakanin manzanni da masu ƙaryata su sai Allah madaukakin sarki ya tserar da manzanninsa da wanda suka yi imani ya halakar da wanda suka ƙaryata annabawa sannan kuma mabarnata masu jayayya domin rushe gaskiya sai su halaka a wannan yayi da azabar Allah ta sauka bayan wato sun ga abinda suke cewa azo musu da shi mana inda azo musu da shi mana to dan haka kar wannan ya tayar ma da wato wato lallashi rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke cewa azo musu da aya to zuwan aya ba haka take ba sai da izinin Allah sai Allah madaukakin sarki ya so saboda haka amma duk wannan duk da haka wannan bai hana kuma Allah ya nuna musu ayoyi din ba akwai daga cikin ayoyi waɗanda suke idan aya ce wadda idan ta zo ba za ta hukunta azabar tumbucewa ga baki daya ga waɗanda ga kafirai ba in suka ƙaryata akwai kuma aya wadda take idan suka gani to shikenan ba za a sake saurara musu ba daga cikin kun ga kamar daga cikin ayoyin Allah ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma kafirai na darewar wata da ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da kafirai na tafiyar dare da aka yi da shi na Isra'i da Mi'raj kaga akwai waɗanda suka ƙaryata amma wannan bai sa an halakar da su ba amma akwai aya da idan ta riga ta zo to ba za a saurara ma wanda ba za a saurara ma waɗanda yake sun ƙaryata ba kamar yanda Allah madaukakin sarki yace yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira randa sashen ayoyin ubangijin ka za su zo to rai da bai imani ba imanin ran ba zai amfane shi ba inda bai yi ba ko kuma bai yi wani aiki akan wannan imanin nasa ba to a lokaci shine kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace randa rana za ta fito daga yamma maimakon daga gabas to duk mutane za su yi imani kowa da kowa zai gaskata cewa wannan hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal wannan shine alƙawarin Allah ko manzanni sun yi gaskiya to amma a lokacin nan duk wanda da bai imani ba wannan imanin nasa a lokacin ba zai amfane shi ba ko wanda bai tuba ba ya aikata alkhairi akan aikinsa a lokacin nan ba zai amfane shi ba to saboda haka jinsin ayoyin da idan sun zo wato mabarnata suke tabewa jinsi ne daban akwai tabewa ta har abada ta asara akwai kuma tabewa ta kekashewar zuci wanda sun gani sun kibi to sannan Allah ta'ala bayan wannan rarrashi sai kuma Allah ya koma akan sake ambaton aya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuni akan ni'imar Allah ga bayi saboda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane da sifar da kyakkyawar sifa ta karimci cewa karimi a cikin al'adar karimi wanda yayi masa ni'ima ya kyautata masa to zai so kada ya saba masa ya bi shi amma wanda yake tantiri bai san mutunci ba bai san girma ba to shi ba abinda zai sanya shi ya bi sai tsumangiya sai narko sai tsoratarwa to shi yasa duk nau'in guda biyu na da'awa Allah ya kunsa Allah ya kare wannan surar da su aka fara da janyo hankalin waɗanda suke da alheri a cikin ransu masu karimci ta hanyar tuna musu da ayoyin da ayar Allah wadda take nuna kadaituwarsa kuma take nuna wato ni'imarsa da tausayinsa ga bayi yace Allahu allazi ja'ala lakumul an'am Allah shine wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima litarkabu minha domin ku rinka hawan su wa minha ta'kulun kuma domin ku ci daga gare su wato waɗansu ku hawo su waɗansu ku ci dabbobin ni'ima sune raƙuma da shanu da awaki da tumaki daga cikin su akwai wanda kuke hawa su ne kamar raquma da wani waje ma har da shanu in ba ku hau ba ku dora musu kaya wa minha ta'kulun kuma daga cikin su akwai wanda kuke ci dukkanin jinsin waɗannan guda takwas ana cin su wala kum fiha manafi kuma kuna da abubuwan amfani a tare da su kuna da abubuwan amfani musamman anan ishara ne ga raquma saboda raquma ga balaraban daji raqumi shine wato ana ce mata safinatul bar wato kwalakwalan kwalakwalan doran kasa kamar yanda ake da kwalakwalan ruwa to raquma ga balarabe shine kwalakwalan doran kasa to Allah ya sanya muku su ya miƙa muku su ku ci kuma ku hau wala kun fiha manafi kuma kuna da abubuwan amfani akwai abubuwan amfani a gare ku wani tablugo alaiha hajatan fi sudurikum kuma domin ku isa ga cimma wata bukata ta ku wanda take cikin zukatanku wa alaiha wa ala wato domin akan su ne za ku cimma wannan bukatar wato ku yi tafiya domin ku cimma wata bukata ta ku bukata ta zo kana da bukata a can wani gari manisanci to sai ka daura sirdinka akan raquminka ka tafi domin biyan wannan bukata wa alaiha wa alal fulki tuhmalun kuma akan raquma din nan akan su da kuma akan kwalakwale ake daukan ku wato domin tafiye tafiyen ku amfani da kuke da su waɗansu akan raquma suna da yawa ana amfani da fatar ayi rigar fata wanda za ta yi muku maganin sanyi ana amfani da kofatan ana amfani da su wajen biyan sadaki yawanci a lokacin nan sadaki in mutum zai yi aure ana daga cikin abin da akan bayar sadaki taguwa da raquma haka nan ana biyan diya asalin diya da raquma ake diya raqumi 100 in ake kisan kuskure haka za a je a daure su a farfajiyan filin dangin wanda aka kashe to duk wannan amfani ne da Allah ya sanya muku da Allah ya sanya muku waɗannan dabbobi ya mallaka muku su sannan Allah ta'ala ya ce wa yurikum ayatihi kuma Allah yana nuna muku ayoyinsa fa ayya ayatillahi tunkirun to wacce ce daga ayoyin Allah kuke inkari wato Allah yana nuna muku ayoyinsa daban-daban Allah ya tsara halittar nan a yanda ya tsara ta don ya fitar da ayoyi da za su nuna mana girmansa da kadaituwarsa wanda shi kansa Allah jalla wa ala yake kirari akan waɗannan ayoyin da kan cewa hayarsu irin yadda suke bada yaqini ne akan cewar Allah gaskiya ne wato ayoyi da Allah yake nuna mana a cikin halitta da kuma a cikin sassa da halittar mu suna bada yaqini suna bada dalili na yaqini akan samuwar Allah wanda duk zai ga ayoyin Allah yayi inkarin samuwar Allah to wannan sai mu'anidi sai mai taurin kai wanda yake shi ya ginu akan inkarin gaskiya koda ta zo masa to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya fada anan ni'imarsa domin ahlul karam masu karinci su tunani su duba su gani me muke ma Allah ya mana waɗannan abubuwa me muke yi ya zamanto cewa wannan abin ba mu muka tsara ba amma duk Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar mu a cikin wannan duniya a haka muna da dukkan abin da muke bukata yayi mana duk irin wannan gata to wannan sai ya sa su ce hakika Allah madaukakin sarki gaskiya ne kuma wajibi mu gode ma Allah ta ya za mu gode masa to sai bai kyale mu da waɗannan ayoyi ba sai ya aiko manzanni su kuma manzanni su gaya mana me Allah yake so da mu kuma su nuna mana waɗannan ayoyi in mun manta da su su tunatar mana da su to haka nan tsarin Allah madaukakin sarki yake shi yasa yayi duniyan nan bai kyale mutane ba tare da manzanni ba ya sanya manzanni kuma da ya aiko manzan karshe ya san karfin haskensa yafi karfin ya buce saboda haka sai ya sanya shi ya zama to annabin karshe ba zai sake aiko wani annabi ba saboda haskensa da ya zo da shi wanda ke cikin Qur'ani da rayuwarsa da yayi wanda sunnarsa ta tattara ta kai karfin hasken da har al'amarin Allah ya zo wannan haske ba zai buce ba wannan ya isa ya zama to hujjar Allah akan halitta to sannan idan wannan bai wadatu ba to sai Allah madaukakin sarki ya aiko ya ambaci kuma dalili na abin da yake zai tsoratar ga waɗanda yake su ba wato su jin cewar su zamanto masu karinci masu tunawa da baya masu tunawa da ni'ima su yi godiya yadda ta dace akwai waɗanda suke su butule ne ba haka suke ba to su amfanin su ai musu gargadi mai tsarani shine Allah madaukakin sarki ya rufe surar da waɗannan ayoyi na gargadi Allah ta'ala yace
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَعْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ
الله تعالى يقول أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو دنها تو ميسا بسيطة في أبا أبا ينكسا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سدوبة سجايا يا كرشن وأندا suka waɗanda wato suke gabaninsu ya kasance kanu aktsara minhum sun fi su yawa a adadi wa ashadda quwwa kuma sun fi su tsananin ƙarfi wa atharan fil ard kuma sun fi su yawa yawan wato a gurabu na abinda suka yi a bayan ƙasa gidajensu da abinda suka gina na ci gaban su sun fi su barin wannan alamu fama agna anhum ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna aikata ma kansu suna tsururta ma kansu suna nema ma kansu bai wadatar da su komai ba wannan fadin ta afalam yasiru to idan wato baku wa'astu da ayoyin Allah da aka ambata ba waɗanda za su sanya ku yi tunani a cikin halittar Allah da halittun Allah to me yasa ba za ku yi la'akari da sunnar Allah wajen halakar da waɗanda suka karyata manzanni ba shine me yasa ba za ku yi idan ba ku yi wannan ba to me yasa ba za ku yi tunani ba za ku yi tafiya ba a bayan ƙasa ku ga ya ƙarshen waɗanda suka kasance a wato waɗanda suke gabanin su yi tunanin su ga waɗanda suke a gabanin su wanda sun fi su yawa sun fi su a ƙarfi kamar adawa dan har cewa suke waye fi mu karfi kamar kuma waɗanda suke sun bar alamu kamar samudawa yanzu irin ginnuka da muke yi yanzu bayan shekaru me zai saura yanzu ba rigima ake ta yi da badala ba a kyale ta ana cewa ta yi shekara nawa za a rusa ta to amma ka duba abinda waɗancan suka yi dubunnan shekaru amma har yanzu yana nan to zaka hada ƙarfin su da mu ka duba pyramids na Egypt ka duba madainu salih da irin abinda suka yi ka duba irin yanzu inda aka hako wurin adawa a rubul khali duk ka duba waɗannan ka gani to mu ko kaga duk abin da muke ginawa ƙarƙari wannan generation ɗinka ya riga ya tafi in ma ba a basu rushe ba saboda soran ya fadi ko makamancin wannan a zo a ce a zo a saya a rushe za a yi sabon gini za a yi plaza ba yanzu da haka ake ba sai a rushe tsofaffin gidaje a ce za a yi plaza saboda ka da abin ita ma plaza bayan shekaru kadan sai a rushe ta a ce za a yi mall ba plaza za a yi ba mall za a yi to da amma su kuwa abubuwan da suka yi gashi nan shekaru aru-aru saboda haka sun fi barin alamu na abin da suka yi a bayan kasa amma abin da suka aikata bai amfane musu da komai ba abin da suka tsororta ma kansu me suka tsororta ma kansu shine aikata abin da suka aikata na ƙaryata manzanni da jayayya da ayoyin Allah wannan bai amfane su da bai wadatar da su komai ba da wannan karfin da suke da shi akan azabar Allah kar ta zo musu shi yasa Allah ta'ala ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat to yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji mabayyana suka zo musu da mu'jizozi da wahayi daga Allah wanda zai sa su imani farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi alfahari suka rinka fariya da abin da suke da shi na ilimin su a bisa jahilcin su suna ganin ilimi ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kuna da wani ilimi ku zo mana da shi saboda su mushrikai suna ganin abin da suka gada na al'ada daga iyaye da kakanninsu ilimi ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun wa inna ala atharihim muqtadun ai saboda suna alfahari da wannan cewa wannan abu ne wanda muka gada iyaye da kakanni kuma da shi ne za mu kasance a kansa na shari'a to wannan fariyar da suka yi ta hana su bin annabawa sai da annabawa suka zo musu da hujjoji mabayyana sai suka ce a'a abinda muke da shi ya fi abinda kuka zo da shi shi ne jayayyar ai wanda surar ta zo ta amfana ta ambata a ciki jayayya da ayoyin Allah suna jayayyi suna ganin abinda suke da shi na sani ya fi abinda annabawa suka zo duk wanda yace zai fito na fito da abinda annabawa suka yi ko zai kalubalanci abinda annabawa suka yi to wallahi shi ne fadar ita hujjatuhum dasibatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun shadid hujjarsu rusassa ce a wajen ubangijinsu kuma fushin Allah yana kansu kuma suna da azaba mai tsanani to wannan hakanan suka yi duk al'ummomi a gabani hakanan ma yanzu idan aka zo ana gaya wa mutane abubuwan da ke cikin wahayi kuma wannan ba wai kawai wahayin addinin musulunci ba dan su waɗanda suke inkarin addinai haka suke ga dukkan abin da yake na addini ko abin da ke cikin littafin Yahudawa ko na Nasara duk haka suke bin sa da inkari da izgili suna cewa wannan ai magana ce ta kawai ai imani na wato imanin makafi ba tare da da wato bincike ba to haka nan suke fariya suke alfahari da abin da suke da shi na ilimi cewa su ne scientist su ne suka san falsafa su ne suka san mantiki suka san logic su ne suka san tarihi su ne suka bincike suka san carbon dating suka san abin nan archaeology duk sun san wannan kuma su archaeology din su bai nuna musu haka ba wato suka fito na fito da hujjoji mabayyana da annabawa suka zo da shi to yayin da suka yi haka Allah ta'ala ya ce wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai abinda suka kasance suna izgili da shi sai ya sauka a kansu shine azabar suna dariya da azabar in an ambaci azabar sai su sheke da dariya wai mu za a yi mu azaba mu ne za a ce wai wannan za ta zo mu ne za ai wannan abu ne wanda yake dama ai in ma kuna cewa wai fari zai zo ai dama an saba duk shekaru ai na meteorologist sun riga sun gaya mana ai duk wannan abin zai zo sai su farshe da dariya cewa Allah ne yake kawo wannan cewa wannan yana daga cikin narkon Allah to yayin da wato suka yi wannan fariyar suka shiga izzar inkarinsu to sai abin da suka rinka yi na dariya da izgili da ayoyin Allah sai ya sauka a kansu na azaba Allah ya ce falamma ra'au ba'asana to yayin da suka ga tsananin azabanmu qalu amanna billahi wahda a lokacin nan sai suka ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushriki kuma mun kafirta da abin da muka kasance muna yin shirka da shi a lokacin nan suka ce za su yi imani yayin da suka ga tsananin azabar Allah wannan tsananin azabar Allah tana ishara ne ga azabar isti'sal azaba tumbikewa wadda zata zamanto ta kawo ƙarshen su ta halakar da su gabaki daya domin ita wannan azabar idan ta zo imani ba zai amfani ba daga baya shi yasa sai Allah ta'ala yake falam yakuyam fa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su bai kasance mai amfanar su ba yayin da suka ga tsananin azabar mu domin shi imani ai amfanin sa au kasabat fi imani ha khaira ka aikata alkhairi maimakon da sharrin da ka aikata a bisa imanin naka wato in kai imani ya zaman toto kana da dama da zaka gyara kana da dama da zaka taimaki manzo zaka taimaki gaskiya ka taimaki annabin Allah ka taimake shi isar da sakon Allah kai jihadi tare da shi shine fa'idar a kale ka in kai imani to amma yayin da ya zaman to kan cewa idan kai imani babu sauran wata dama daga kai imanin sai mutuwa to wannan amfani kai ma kanka da imanin bai amfana maka komai ba shi yasa ta zamanto sunnar Allah Allah yace imanin su bai kasance mai amfanin su ba yayin da suka tsananin azabar Allah Allah bai yi sauraro ba ga waɗansu mutane yayin da suka ga azabar tumbukewa ta Allah imanin su ya amfane su illa qauma yunus kamar yadda Allah ya ambata mana a surati yunus kuma muka ambata anan muka ambata fadin Allah ta'ala falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhabal khizi fil hayati dunya huma ta'nahum ila hin wato babu wata alƙarya da imanin ta ya amfane ta yayin da ta ga tsananin azabar Allah illa mutanen annabi yunus yayin da suka ga tsananin azabar Allah yayin da suka yi imani Allah ya yaye musu azaba ta kunyata a nan duniya kuma Allah ya jiyar da su dadi wani lokaci to kaga su bambancin su kenan saboda Allah sai ya kyale su suka ci gaba da rayuwa imanin nasu ya amfane su amma sunnar Allah shine yayin da azaba ta sauka aka riga aka ganta kuruda muzu to a lokacin nan imani ba zai amfani ba shi yasa Allah ya ce sunnatullah wannan ita ce sunnar Allah ai ma'ana Allah ya tsara wannan shine tsarin sa allati qad khalat fi ibadi wanda wannan sunnar ta riga ta wuce a cikin bayin sa a cikin bayin Allah cewa imani baya amfanuwa yayin saukar azaba wa khasira hunalikal kafirun kafirai a wannan yayi a wannan lokaci da wato tsananin azabar Allah ya sauka sai su tabi su yi asara ba za su samu komai ba rayuwar su gabaki daya ta zamanto asara domin ba za a saki ba su wata dama su zo domin su samu damar yadda da manzanni ba dama ta riga ta wuce to wannan ita ce sunnar Allah to kaga idan ayoyin Allah da ihsanin sa ba su sa mutum kai imani ba to wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi narko da shi yayi ban tsoro da shi wanda zai sanya ka kai izina da abin da ya samu waɗanda suka gabata to ya kamata ya zamanto aya a gare ka kai imani da Allah ka gaskata manzannin sa to haka nan dai alqur'ani yake bin uslubi daban-daban na wato janyo hankulan mutane ya zuwa ga gaskiya da fitar da su daga cikin dufai ya zuwa ga haske wanda wannan shine rahamar Allah jalla wa ala ga halittarsa saukar wahayi da aiko annabawa ita ce matukar rahamar Allah jalla wa ala ga halitta domin da ba dan babu su da ba dan su ba da babu yadda za a yi mu samu tsira har ma ya zamanto mu yi izina wato har mu gane ma'ana ta halittar Allah da ayoyinsa da muke gani a cikin halittar Allah in ba dan annabawa da abin da suka zo da shi ba duk ba za mu gane wannan ba saboda haka muke roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantarta Allah kuma ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نرجوك غفر تامنا كراكرمو الله كبام داتشوا دا وأنن رانكو نا الخير دميكي تشينسو الله كسام داتشي دسامي يردكا دغافركا دا انتا وركا دغا عذابا Allah gashi muna fuskantar goman karshe Allah ka sa mu shige su cikin tawfiki Allah ka ba mu nasarar bauta gare ka ta yanda kake so Allah kai mana muwafaqar kyautar ta bauta a gare ka Allah ka sanya mana mu samu cikakken rabo a waɗannan kwanaki goma na karshe Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yantar da su a cikin su ka sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da sayuwar daren Lailatul Qadr ɗan uwan mu da suka nemi mu musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya akwai a sirikin mu likita muna roƙon da ba shi da lafiya muna roƙon ka Allah ka ba shi lafiya Allah ka inganta masa lafiya Allah ka tayar da kafadun sa Allah ka karfafa masa lafiyar jikin sa ɗan uwan mu da suke neman kariya Allah ka ba su kariya masu bukatu na sha'anin kasuwancin su Allah ka biya musu waɗanda suke kokawa da mu ma muke kokawa tare da su akan halin da suke ciki a wannan ƙasa tamu a jihohi daban-daban muna roƙon ka Allah ka yaye musu Allah ka kawo musu dauki waɗanda aka yi garkuwa da su a jihar Borno da sauran wurare muna roƙon ka Allah ka kubutar da su Allah ka zamanto gatan su Allah ka kasance tare da su azzaluman da suka kama su kuma Allah ka jefa razani a cikin zukatan su Allah ka saukar musu da annoba a gare su Allah ka tsirar da bayinka daga sharrin su Allah ka tsare kasashen musulmi daga sharrace-sharracen fitintunu da suka taso Allah wannan fitina da ta taso muna roƙon ka Allah ka amintar da mu Allah ka kare mu ka kare addinin mu Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu Allah ka tsare kasashen mu daga ruruwan musulmi baki daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin